Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan dukkuna cikin koshin lahiya da wannan yammacin Laraba 25 ga watan Nuwamba. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com da kuma ta amfani FM a birnin Yamai kasar Jamhuriyar Niger. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Mafi yawan matasan Najeriya na ci gaba da bayyana
Jamila ban tarnun hashinki ba.
Eh gaskiya
yau kin san rana ce muhimmiya ga dukkan matan duniya.
Gaskiya.
Rana ce ta yaki da cin zarafi da kuma gallazawa mata.
Gaskiya.
Saboda haka shirin yau da gobe bai manta da mata ba a wannan rana.
Kwarai da gaske.
Duk inda suke duk wata mace da ke fama da cin zarafi da kuma gallazawa mun tuna da ita kuma muna addu'a Allah ya hidda ta daga cikin wannan hali da take. Su kuma mazan da ke gallaza musu su yi tunani. Mutum in baka da ƴa
kana da
kana da uwa ko kana da kanwa kana da ya
gaskiya
yawa
sai dai fara akwai mazan su ma fara suka ce su ma fa an da akwai matan da suke gallaza musu
amma idan kika dauki namiji 100 da kyarki samu ɗayan da mace za ta sashi a lungu sai ta dubga shi
gaskiya da wannan kan kuma ba duka bane ba kawai ai
yawa
da akwai ma na
akwai duka akwai rashin bada abubuwan gallazawa suna da yawa
gaskiya kwarai da gaske to Allah ya sauke
amin
Mafi yawan matasan Najeriya na ci gaba da bayyana rashin jin dadin su game da yadda ba a ba su cikakken wakilci a gwamnati. Wai shin me ya bambanta matasan yanzu da matasan farkon da suka shugabanci Najeriya daga samun yancin kanta? Dan me kullun ake bar matasa a baya? Zora matasa na da muhawara akan wannan.
Kullum musamman a wannan kasa ta mu Najeriya, idan aka yi amfani da matasa a wurin zabe, idan aka zo batun matsayi kuma sai ka ga matasa an basu baya.
Matashi yana bukatar a bashi dama, kuma idan an bashi dama zai iya taka rawar da za a yi ba.
To wai shin matasan wannan zamani suna ma da cikakkiyar natsuwa da kuma cikakken sanin ya kamata da za a iya basu wani matsayi na shugabanci?
A halin yanzu ke ba su da ko kuma in ce wa'anda ke da shi kalilin sai an bincika su matasa suna tunkara siyasa ne ba da cikakkiyar akida ba siyasa neman abincike suke ba neman wuri ba
dan iya shi ma yau akan wannan batu na matasa ya mayar da hankalin shi Isa Lawal Ikara na tafi da labarin dan iya Sannan ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku ta neman sanin wanda ya fi fama da rashin ingantaccen rayuwa a Najeriya tsakanin talakan karkara da talakan birni. Za ku ji duka wani a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
To bari mu fara da amsoshin tambayar mu ta neman sanin da talakan karkara da talakan birni ko ya fi fama da rashin ingantacciyar rayuwa a Najeriya tambayar mu kenan kuma ga yadda kuka amsa mana a Facebook
kaga dan kauye ba abin da ya dame shi da wani rayuwa fashi noma kuma ba ruwansa da daga murya abin da ya samu cikin kowane irin yanayi na fannin abinci za su ci karatu bai dame su ba wata sa'in harka idan ta samu za a yi ta kowace irin hali kuma ta yadda za su ji dadi na birni kuwa matsala iri-iri har da na banza ta kan shafe shi sako daga Hajjo Husaini
na birni ya fi shan wahala mutumin kauye noma yake baya sayar ruwa kuma dama can bai damu da sai ya ji dadin rayuwa ba idan bukata ta taso akwai dabbobi da za a sayar a yi bukatar sako daga Mustafa Garba
Habaya maza a hada talakan karkara ai shike shan bakar azaba a wannan kasa Najeriya ba shi da ruwa ba shi da wuta ba shi da ingantacciyar hanya kai babu din mata masa yawa sako daga Bashir Muktar Yusuf Zaria
na birni saboda yana tare da bakin ciki ganin masu kudi suna albazaranci irin waɗanda su ƴan rufa'i da tawagarsa suke yi a Kaduna. Sako daga Olayola Akande.
Ai talakan karkara yafi na birni fama da rashin ingantacciyar rayuwa, amma kaga talakan birni zai ci albarkacin yawan jama'a da masu kuɗi da manyan ma'aikatan gwamnati. Domin samun albarkacin su zai iya samun saukin rayuwa. Sako daga Attahiru Hashim.
Yau da gobe ai duk lalacewar goma tafi biyar. Talakan birni ko bakin hanya ya fita, yaga yadda motoci suke wucewa hankalinsa zai kwanta. Amma talakan ƙauye da zarar gari ya waye yakan rasa yadda zai sa kanshi. Daga ƙasan wannan bishiya zuwa waccan, daga shi sai tsuntsaye. Sako daga Mujahidin Muhammad.
Yau da gobe hakika talakan karkara yafi fama da rashin ingantacciyar rayuwa a Najeriya. Yau talakan karkara kullun yana neman abincin da zai ci ya biya bukatunsa na alkhairi. Da haka nake kira ga talakan karkara duk abin da ya gani to yayi hakuri, domin Allah zai kawo sauki a Najeriya da ma duniya baki daya. Sako daga Aliyu Abubakar Mai Yama.
Hakika yau da gobe talakan kauye yafi na birni ingantacciyar rayuwa a Najeriya. Dalili na talakan ƙauye yana kiwon dabbobi, ga noman rani da na damuna, ga kayan masarufi da sauki, ga rayuwa yau da kullum a sauƙaƙe. Talakan birni daga cikin waɗannan abubuwa ko ɗaya baya yi sai ɗaukar ma kansa abin da yafi ƙarfinsa. Sako daga Bashir Kansila Mai Tukunya Diri.
To matasa ku matso kusa, sakon dan iya na yau naku ne, ga Isa Lawal Ikara da labarin dan iya.
Cikin wata inuwa na iske dan iya zauna yayi tagumi, nace dan iya yau kuma mai ya jefa ka cikin zaman zulumi. Yace bari kawai matasan Najeriya ne naji suna ta dumi, sun ce dangantakar su da shugaban kasa Buhari ta fara tsami saboda sun dinga jira ko zai ba su wani mukami. Amma shiru kake ji kaman an buzna maganar a wani zulumi keken rami. Shine fa naji wasu daga cikin matasan na cewa babu yadda za a yi kowane dan kasa na walwala wala su a bar su cikin takunkumi, musamman maganin da su aka yi ta dogon azumi. Kuma su ma cikin sa ai akwai waɗanda suka kwankwadi ilimi, saboda haka suka ce babu dalilin barin su cikin kukumi. Nace to dan iya me naka na damuwa, kawai dan matasa sun ce su ma a ba su dama su taka tasu rawa. Dan iya ce gani nayi matasan sun faye gaggawa, saboda ai akwai wasu mukaman da za a sake nadawa. Nace a haba dan iya da matasan nan fa aka dinga adawa, amma aka dinga dibar mukaman ana laftawa dattawa. Sannan ka ce wai kada su yi kururuwa ko kwarwa. Dan iya yace eh to ai abun tambayar ma shine wai shin matashi shine dan shekara nawa, kuma shin masu shekarun da za a kira matasa suna da natsuwa? Don ina ganin sai da waɗannan amso shine za mu gane laifin rashin bada mukamai ga matasan kasar mu wa za mu turawa. Nace eh to dan iya maganar shekarun matasa fa kowa na da abun fadi, amma wasu sun ce daga shekaru 15 ne zuwa 24 ko da 8 domin lokacin ne mutum ke iya jin dadi. Sai dai wasu sun ce shekarun matasa sun kai 33 ko da 5 don daga nan ne zaka ga matashi ya daina kaudi. Dan iya ce to ai kaga irin ta kenan, kana nufin dai matasan ma an hada har daga yassu sodi, ko kuwa kai yaya kake ganin dan shekaru 24 zuwa 32 idan shugaba Buhari ya dora shi kan kudi? Ai ka san dai idan ba ai sa'a ba sai dai ya jawo ƴan uwan shi matasa su yi ta zuba nishadi. Kaga ko yadda kasan nan ke cikin wani halin da kowane dan kasa ke son samun sauyin da rayuwa za ta yi dadi, ya za a yi a nada dan shekaru 20 doriyan da ya fayi zumudi? Kai dai kawai yana da kyau in yi wa ƴan uwa na matasa gargadi cewa su natsu su daina dukkanin bargadaban liyar rayuwa, domin ko idan ba su ne yau ba fa to su ne baɗi. Nace lallai kam dan iya nima na gane matsalolin da suka yi wa matasan mu katutu, amma dai ita ma gwamnati akwai bukatar ta dinga duba nasu bukatu. Dan iya yace eh ai dama babu wanda zai ki wannan batu, amma matasan su gane cewa sai sun miƙe tsaye kan karatu, su daina hawa dandalin sada zumunta suna su kurkuta surutu, sannan su guji kwankwadar barasa ko duk abin da ka iya sa su sumbatu. Dan ko wani lokacin shaye-shayen ne ma kan sa matasan mu su zautu. Ka ko a maimakon haka kamata ai ko na matashi ya kama sana'a, don muna da masana'antu da sannu idan suka natsu suka yi ilimi ka ji gwamnati na cewa ta gane sai da da matasa ne fa komai zai daidaitu kaga daga nan kuma ai babu sauran wani babatu
lalle fa yau dan iya ya yayin matasa abinda ake cewa wankin babban zani
ya Allah ya sa su fahimta
amen to mahi yau matasan Najeriya na ci gaba da bayyana rashin jin dadin su game da yadda ba a ba su cikakken wakilci a gwamnati wai shin me bambanta matasan yanzu da matasan harkon da suka shugabanci Najeriya daga samun yancin kanta wai dan me kullun ake barin matasa a baya ga dai zauren matasa wanda ya hada mahawara akan wannan batu Hassan Maina kaina na tare da Abdullahi Aliyu Katsina na kungiyoyin masu zaman kansa Abuja da kuma kakakin majalisar matasan Najeriya Abba Waziri
to alal hakika kamar yadda kullum muke cewa duk wani zabe da ake a duniya matasa su suke da kaso mafi tsoka idan aka zo wurin rally ko wurin campaign idan ka duba wurin gaba daya zaka samu matasa su suke da rinjaye amma a kullum musamman a wannan kasa ta mu Najeriya idan aka yi amfani da matasa a wurin zabe idan zabe ya wuce idan ka zo batun matsayi kuma sai kaga matasa an basu a baya
Abdullahi Aliyu Katsina
eh abin da ya faɗa gaskiya ne duk duniya ma ba Najeriya ba kawai matasa su suke taka muhimmin rawa wajen kawo ci gaba ko shugabanci a kowace ƙasa a duniya kuma Najeriya ba daban bace ba amma dai ni ina da ra'ayi kala biyu kala na farko bana cikin wanda suke zurfafa suka na rashin ba matasa shugabanci a cikin wannan gwamnati saboda abinda matashi a Najeriya yau yake bukata ba mulki ba abinda yake bukata shine ingantacciyar rayuwa wani irin shugaba ne wanda zai zo ya canza rayuwar shi daga takunci nadama rashin aiki da lalacewar rayuwa zuwa ya zama dan kasa na gari yana samun ingantacciyar rayuwa ya mallaki duk abin da dan kasa ya kamata ya mallaka a matsayin shi na kasa ta wannan bangaren ina da irin wannan ra'ayi ta bangare na biyu kuma matasa idan ba gwada su ba za a gano kwararru wanda za su fice ba domin in tsofaffi ne suke ta yi to wani lokaci ne matashi har zai iya samun lokacin zai dan taba bangaren shugabanci
masu lura da al'amuran yau da kullum suna ganin cewa wani lokacin matasan sukan ba da kunya musamman in an ba su makaman da ya jibance amana na jama'a za ka sun bige da kuruciyar bera handama wa wura da babakere baka ganin wannan na daga cikin abin da ke shafar matasa dangane da rike shugabanci
kwarai to idan aka yi maganar wannan matsala na handama da kake magana akai zaka lura kan cewa wato ba a ainihin gane halin mutum sai an gwada shi idan ba a gwada mutum ba za a iya gane me zai iya aikatawa ba to haka bai zamo ya kasance kwakwaran dalili da za a hana ba matasa dama ba idan ka duba daga cikin wanda aka kai wato majalisan dattawa aka yi screening din su zaka ga kan cewa akwai wasu dattabai a cikin su wani yayi minista shekara kusan 30 da dori da ya wuce a matashi yayi minista rawan da ya taka a wancan lokaci shi yasa aka dawo da shi yanzu kuma aka bashi matsayi idan ana maganar matsalolin matasa a wannan kasa ya kamata gwamnati da kuma duk wanda yake da magana akan matasa su fahimta shine matasa sun kasu gida-gida akwai kwararru da muke da su misali kamar likitoci ko injiniyoyi ko ma'aikatan banki su ma matasa ne bukatunsu zai zama yayi daban akwai matasa wanda suke makaranta su ma bukatunsu zai yi daban akwai matasan da suke bukatan su shiga makaranta su ma bukatunsu daban ne sannan na hudu kuma akwai matasa wanda su suna bukatan tallafi ne a koya musu wani sana'a na hannu bayan sun kware sannan kowa zai iya rike kanshi bugu da ƙari idan ka duba kan cewa duk ƙasar da take gaba a duniya ba gwamnati bane take ba da aiki idan da ni da kowa muka ce lalle kullum sai mun samu aiki a gwamnati to wannan aikin ba zai taba samuwa ba saboda rashin aiki ko ni ƙasa a duniya tana fama da wannan amma idan aka dauke su aka koya musu sana'o'i misali noma da wasu sana'o'in hannu wanda matasan mu na ƙasar nan ina da yakini da yawa za su yi wannan abubuwa idan aka dora su a wannan hanyar shine zai samar da ci gaba sai kuma matasan da suke hidima da gwagwarmaya wanda sun jima sun yi hidima na dalibai kuma suna hidiman matasa kuma idan an zo siyasa suna taka rawan gani kuma suna da kwadai nan gaba a rayuwarsu su ci gaba da yin siyasa. To idan ba a jawo su kusa ba, an nuna musu yadda abu yake tafiya ko kuma in ba a gwada su ba, to ba za a iya gane gaskiyar zancen ba.
Abdullahi Aliyu Katsina, ka ji abin da Honorable ya faɗa. Amma duba sau da dama yawanci kamar da na faɗa da su, yawancin matasa tunaninsu idan sun samu wani madafa na iko musamman wurin samun kuɗi, wani lokacin yakan karkata. Bari in baka misali. Akwai matashin da na sani an ba shi wani babban mukami a ƙasar nan. Wasu daga cikin abokanan shi na ji da kunne na suna maganar cewa yawwa wannan yana son ya canja mota, wannan yana son ya ƙarasa ginin gidansa, wannan zai aure, duk akan wannan matashin suka ta'allaka wani abin da za su yi din. Kaga shi ma yanzu in a ce yana da irin hali ko kuma tunani irin nasu, maimakon ya buge da aikin jama'a sai ya buge ga aikin sorayya da shi da abokanan shi. Kai ta yaya kake kallon waɗannan abubuwan?
Gaskiya ni ban yarda cewa matashi a ko lokacin sa mukami gurin shi shine baba kire ba, saboda babu irin wannan rekordin a Najeriya. In ma akwai, percentage din bai tunanin ya kai kashi 1-10 na wanda muke da shi na baba kire da handama da dattawa suka yi. Duk wani wanda kaga yau an kai shi gidan yari ko ana tuhuma shi akan almudana ko ma wani irin laifi, in ka duba sai kaga akalla babu wanda yake da ƙasa da shekara 55 ko 50. Saboda haka ni ban yarda cewa matasa suna da irin wannan tunanin ba, ban zan taɓa yarda ba. Amma wani tsari ne wanda ake cikin shi, duk wanda ya samu mulki a wancan lokacin gurin shi ya hau mota mafi kyau, ya shiga gida mafi kyau. So matashi ma in ya zo ya ga cewa ga irin tsari da ake da shi ba laifi ba ne ba a irin tunanin shi in ya koyi irin wannan tsari. Amma dai ni abin da na imani da shi shine matashi, kamar da shi kakaki ya magana, shine yana buƙatar a bashi dama, kuma idan an bashi dama zai iya taka rawar da za a yi ba, wanda a gaba ma za a iya sake neman shi ya taka irin wannan rawar.
Amma yawanci idan muka duba ƙasashen da suka ci gaba, irin ɗabi'u da halayensu da ma tarbiyyarsu galibi ya saba da ƙasashe masu tasowa irin namu.
Kware da gaske.
Alal misali, a irin ƙasashe namu za ka mutum gashi matashi ne ya yi aure da gida da komai, amma zai bari cewa a gidansu ake masa komanci, abin yanka lokacin sallah ko Christmas da sauran abubuwa kan nan. Bayan a can kuma za ga yaro dan karmi yana tunanin menene zai yi ya taimaki ba ma shi kansa ba, ya taimaki al'ummarsa. Ta yaya kake ganin za a samu nasarar canza tunanin matasa a Najeriya domin su zama abin da Bature ke cewa responsible person?
Kwarai, abu na farko da ya kamata matasa su ankara da shi shine ya kamata a samu nagartaccen ilimi. Idan mutum ya samu nagartaccen ilimi, to tunaninsa zai yi kyawu. Idan tunanin mutum ya yi kyawu, ayyukansa kuma za su yi kyawu. Kamar yadda kake faɗa magana responsibility, idan mutum ya san abin da yake yi, to a ransa yana da ƙudurin me yake so ya yi gaba a rayuwarsa. Idan aka samu wannan ingantaccen ilimi wanda gwamnati ita ya kamata ta zanna ta tsaya, idan ka duba kaso a cikin 100 na yaran da ba sa makaranta a kowane jiha, musamman a arewacin Najeriya, arewa maso gabas, za ka ga wannan kaso yana da tsoka a cikin 100 kullum. To wannan su suke ci gaba daga baya sai su zama matsala game da rayuwansu da kuma sauran da suke zagaye da su a wannan wurin. To matasa kullum idan na zanna da su nakan ba su shawara, tunaninka ko kuma gaba ba za a tuna ka ba da rigan da kake sawa ko da motar da kake hawa ko da gidajen da ka gina. Amma mafi ingancin abin da za a tuna ka shine abin da ka bari a baya. Idan muka duba wannan ƙasa ta mu, zamu ga wanda suka rike ta a wancan zamani. In ka duba shekarun su sai ka ga bai da yawa. Amma har yanzu idan ana maganar tarihi sai ka ga sunan su ake ambato. Wancan lokacin sun kyautata tunanin su. Ba su yi almundana ba, sun samu sheda mai kyau. Shi yasa har yau har gobe za ka ji ana haka. To idan ba mu koma baya ba, mun canja wannan aqidan tamu. Ka bar tunanin ka tara gidaje ko ka tara motoci ko ka tara mata masu kyau. In ka sa aqidan ka shine ka taimaki rayuwanka, ka taimaki wanda suke kusa da kai, ka taimaki kasanka, sannan ai ya samu ci gaba.
Wai shin matasan wannan zamani suna ma da cikakkiyar nutsuwa da kuma cikakken sanin ya kamata da za a iya ba su wani matsayi na shugabanci? Me yasa yawancin kasashen Afirka ba a damawa da matasa? Wanda ya amsa mana waɗannan tambayoyi shine Muhammadu Namaiwa Ato, malamin koyar da ilimin shari'a a jami'ar Tahuwa. Tahuwa?
Tawa.
Tawa?
Tawa. The French ake rubuta Tawa.
A jami'ar Tawa a kasar Jamhuriyar Niger.
Dalili na harko, su matasa suna tunkara siyasa ne ba da cikakken akida ba. Suna tunkara ta da halin ɗan turin mota waɗanda za su turawa. Da kuma ba mamaki in mota ta tashi a bar su ta tafi ta bar su. Abin nihi a nan shi ne, duka a cikin jam'iyyar siyasa in kun ka ɗauka, matasa suna biye da shugabanni ne domin su samu ɗan ƙalilan. Siyasa neman abinci ke suke ba neman wuri ba. To shi yasa su kuma 'yan siyasa ba sa ɗaukar su da daraja da mutunci. Abu na biyu kuma wannan ya fito daga su 'yan siyasa. In kun lura su matasan ai da hankalinsu da wayonsu kuma suna gani a duka ya aka zo rabo na kaso a cikin jam'iyyar siyasa ba a musu kaso na kirki. Ai kamar aje ga naɗa matsayi zaɓe ake na kansila da na 'yan majalisa. To don me ba su neman tun a nan a kasa su samu rabonsu? Kenan kun ga abin da gare su ne. Laihin daga matasa ya taso saboda su ke sai da kansu ba da tsada ba. Suna sai da kansu ga 'yan siyasa kuma ba da tsada ba, ba da wani dogon kuɗi ba. A tara su a ba su shayi, a ba su mota, a sa su cikin halin su zagi wani. Kashi umarnin da ake da su a dandalin siyasa. In aka kare siyasa kuma sai a manta da su. Bakin umarnin da suke ma 'yan siyasa kenan. Tunda farin ba su gwada suna da niyyar a yi da su ba. An zo sa biro na siyasa, an zo an raba duka wurare. Za a ce to ku bari can da baya za a yi biro na matasa. Kuma alhali shi biron na matasa in an kai shi. Wani mutum ne latija mai shekara 50 zuwa bisa shi ne shugaban biron na matasa. Kenan kun ga a nan ma su karan kansu sun yarda ana cin wurinsu. Tunda kaka mutum mai shekara fiye da 40 za a ce ma kanshi matashi. To latijanci a wani shekara ake fara. A wannan shekaru ake fara latijanci. Kenan nan ni ina tunani matasa su ne suka yada kansu kuma 'yan siyasa suke taka su yadda suka ga dama. In kuka dubi aƙidodin matasa duka a ƙasashen duk a gurin da aka sa matashi aka naɗa shi da nauyi aka aza mai nauyin jama'a. To shi abin da yake tunani yaya za a yi ya bunƙasar da kansa. Abin nihi a nan ya haddasa mu ma karan kanmu matasa ba mu yarda da junanmu ba. Yanzu a ce a yarda ma a ce yarda 'yan matasa su taru su zaɓo waɗanda za su shiga cikin gwamnati a naɗa su. To za ni tabbata muku da wuya in aka tara matasa aka ce su hudu mutum guda a naɗa shi za su iya jituwa. Saboda ba mu yarda ba da junanmu. Saboda mu ma halayenmu sun kasance na kowa na neman abin da zai gyara shi ba abin da zai gyara sauran waɗanda suke tare ba. A duka dai halayen da muke gani a yanzu suna ba mu damar tsammanin matasa ba su da ƙudurin a ci gaba. Bakin abin da muke nema abin da za a gyara mu da kanmu. Lalle magabata suna da halaye mummune waɗanda kullum sahiya muke Allah wade da su. To amma in aka tsaya aka yi nazari aka gani in aka canza hannu abun za a samu sauyi sai a gani matasan yau cikin halayen da suke. To sun yi halaye mummune da waɗanda ke gabanmu, waɗanda suka gabatar da mu. Kenan a yanzu matasa ba su ba da takkal hujja cewa suna da niyyar a sa su don su taimaka bisa ga gaban al'umma. Shi yasa 'yan siyasa suke umarni da wannan halaye nasu suke maida su sane waye. Amma in su gyara halayensu su yi yanda za a yarda da su, al'umma za ta yarda da su, to 'yan siyasa dole su dama da su. Dole su dama da su. Saboda jama'a da kansu za su aza wannan aƙida. Ina tuna muku yau kamin a tunkari zaɓen shugaban ƙasa a naɗa gwamnati da sauransu. Zaɓe ake na 'yan majalisa da na kansila. Da wuya ku ji mutane suna gwagwarmaya a sa matashi a gaba.
Yawa, a taƙaice dai kenan, matasa ba su da cikakken natsuwa, ba su da cikakken sanin ya kamata da za a ba su wani matsayi na shugabanci.
A halin yanzu kai ba su da shi. ko kuma in ce wa'anda ke da shi kalilan ne sai an bincika kuma wa'anda ke da shi din da wuya ka gansu suna kusan suradi ɗan siyasa wa'anda ke da shi kin akasari duka ba ruwan su da siyasa amma wa'anda kuka gani tare da ɗan siyasa kan neman mai gyara miki ai bincike kadan za ku lura cewa duk wani matashi da ya radi siyasa ya nemi wani wuri da ba halaliyar shi ba wanda ba shi karan kansa san bai iya aikin ya nema an bashi dan shi ci abinci ya san da bai iya yanzu kai alhali yanzu sai ku gani ma hal wa'anda ba su san komai ba wa'anda ƴan gadi ne na da suna nema a ba su matsayi dan su samu abinci to a cikin wannan halin wai ina mu ina tunanin cewa an maida mu sane ware tunda bamu gyara halayen mu ba ina tsammanin akwai ya kamata matasa su tsaya su tunani bisa halayen su su gyara halayen su a hakanan lalle za a su amma bisa ga halayen mu na yanzu in muka ci gaba komai ba mu samu kiran da zan musu shine cewa a duk lokacin da zasu tunkari siyasa su je da akida su je da niyya ta kware ta gari a tsalkaka halaye in muka tsalkaka halaye halayen mu dole ne mu tsaya tunda kwarin a kasa kowa ya samu rabon shi in aka zo sa biro na party a raba daidai wannan ga naka wannan ga naka in aka zo tsaye da ƴan takara na jam'iyya wannan ga naka wannan ga naka in aka zo takarar shugabancin kasa ma su su hito mu mu hito wanda jama'a ta yarda da shi su kasance a hakanan dole ne matashi shi kasance a matsayin da annashi amma in za mu kasancewa ƴan bara ƴan amsa shata na ƴan siyasa to lalle ko kwanan gobe ƴan siyasa ba su dauka mu da daraja
Jamila, kin saurari muhawaran mu a zauren matasa.
Kwarai da gaske.
Ba san kai nake ba, amma yau kin saurari Muhammadu na Mayo Atto. Daga sojan wuya ne, kin ji bayanin da
ya yi. Na ji bayanin shi, amma fa ya haɗu.
To, kin ji ya nuna laihi dai na matasa ne.
Gaskiya.
Laihi na matasa ne.
Gaskiya kwarai da gaske, kuma gaskiya halin zan iya cewa a matsayi na matasa din, ni ma matashiya. Matashiya, ni matashiya ce.
Yawwa to, yawwa to.
Ni matashiya ce.
Gwamma dai.
Kin san wani abu tun kana ƙarami, ya kamata iyaye za su iya ganin cewa idan yaransu suna da wannan
hali na shugabanci.
Na shugabanci. Ko kuma waɗanda za su iya shugabancin amma daga baya, waɗanda ba za su so ba lalle ba ne ba sai an san su, amma suna da yadda za su iya tsarin. To yanzu da wuya za ki ji iyaye za su iya ce miki ga halin wannan ɗan nasu, ga halinsu, kawai sai daga sama kawai yaro ya tashi ya ce ai shi yana son ya yi shugabanci.
So sai za ki ga kamar idan kina da ƴaƴa biyu ko uku za ki ga akwai wanda shi yana hitowa gaba-gaba, akwai kuma mai laɓewa. Kenan daga nan
za ki san waye zai iya.
Ya kamata dai a ce iyaye sun san.
Amma kuma da akwai kamar wani ɗan laifin makarantu. Dan da a makaranta tun daga kan prefect zuwa monitor. Har ma zuwa waɗanda zaki ga su ne kan gaba wajen neman ƴanci.
A ƙungiyoyin ɗalibai ma akwai tun nan kake koyan gwagwarmaya, tun nan kake koyan ka tashi ka ƙwaci ƴancin kanka. Kuma ƙwata ƴanci ba wai naka na kai kaɗai ba, kamar yanzu ke wani abu in ga an tauye miki haƙƙi, dole ne nauyi ne a kaina in tashi in kare.
Kuma a cikin zuciya kike jin cewa in biki magana ba wannan ba adalci ba ne ba.
Lokaci ya yi, ba mu da lokaci, sai gobe. Mun gode, sai an jima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.